الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الهمس أشرين دهد دوة جماد الآخرة نجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا دي شكرا بجير إيدا دريه إيدا جوه ساترا وان دي 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 شاه دي دوة أكتوبر 1998 إذن بقى من تابو منا كراتي دي جسوان اللي تاسي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.
A inda muke ƙarƙashin babin da ke da bayani da cewa tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha, yin karatun alqur'ani dalla dalla da kuma kyautata murya wajen karatun alqur'ani din. A inda muka zo hadisi na ƙarshe lokaci ya ƙure mana, don haka sai mu ce wa kana ahyanan yurajji'u sautahu, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana ainihin komawa da sautin shi ya sake ainihin maimaita wannan aya da ya karanta, ya sake komawa ya maimaita shi. Yasa yace yurajji'u sautahu, bai ce yurajji'u qira'atahu ba, don wannan ayar da ya karanta ita ce zai sake maimaita ya karanta, amma da wani launin muryar ya sake maimaita ta, ya sake karanta ta ita din dai, amma da wannan ainihin wato qira'a din, amma da wata muryar daban. To shi yake nufi da tarji, ma'ana yana cikin sunna. Shi yasa in limamin ku yazo yayi, kar ku tashi hankali. Dama malam yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya da musulmi. Duk bala'in da kuka fada ku zargi kun je na karanta hadisi ne, kuna fara karatun hadisi duk sai ku sauki, sai ku zama fa hankali. Amma kuna daina karatun hadisi, wannan ya ce wannan kafiri ne, wannan ya ce ba zai bi wannan sallah ba, wannan ya ce ai wani kaza ne, amma kuna karatun hadisi sai ku zama kun zama mutane masu hankali, sai zama kuna koyi da magabata yadda kuma yan baya za su koyi da ku, don kun zama magabata gare su. Amma sai zama kawai kun zo kuna bankaura da sunan ku ahli sunna ne, qur'anin ba ku san shi ba, ba ku iya karatun shi ba, hadisin ba ku san shi ba, ba ku iya karatun shi ba, fiqhin ba ku san shi ba, ba ku iya karatun shi ba, larabci kuwa dama ma ba a ma fara koyon shi ba. Shikenan sai aka wayi gari kun lalata tarihin addinin musulunci, ba ku koyi da na gaban ku ba, yan bayan ku ba za su koyi da ku ba, dan ta'adi kuka yi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yake nufi da at-tarji. Dan haka liman ya zo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Liman ya dudu, karka gudu, ka daure imaninka dan Allah, duk mai tarka ta bid'an nan ka daure don Allah. Sunnar manzon Allah akai, an yi sunnar tijjani, an yi sunnar duk wani sheɗani ka daure don Allah, ka yi wa manzon Allah kara, ko ka je ka fuskance shi ranar kiyama da fuskar rahama. Shi yake nufi da at-tarji. To ga sha kasa yake min at-tarji, wannan kalma yurajji'u daga at-tarji. Qala al-hafiz, al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace huwa taqarubu durubil harakati fil qira'a, shine kusantar da ainihin wato karanta haruffa da waɗannan wasulla na wajen karatu, ma'ana waɗannan haruffa da wannan ainihin aya da ka karanta ta da waɗannan wasulla, sai ka sake maimaitawa amma da murya kusa da ta ɗazu. Wa asluhu, aslin shi at-tardidu, kai da komowa, ka je ka sake dawowa, ka sake zuwa ka sake dawowa, ma'ana aya ɗaya ka sake maimaita ta. Wa tarji'u sauti, in aka ce tarji'u sauti, tardiduhu bil halq, ma'ana ka kai ka komo da wannan murya a makoshinka, daga makogwala ne kawai kake canza, amma surar ayar ita ce, amma sautin ne kawai kake canza daga makogwaranka, sai ka yi da wannan murya, ka yi da wannan murya, ka yi da wannan murya, kamar saɗi biyu ko saɗi uku sai kuma ka wuce, ya halatta haka. Wa qala al-Munawi, malam Abdurra'uf al-Munawi wanda ya sharhin Jami'us Saghir yace wa dhalika yansha'u ghaliban, wannan kuwa galibi yana faruwa ne an arhiyatin, an arhiyatin wan bisatin, wannan galibi yana faruwa ne saboda farin ciki da annashuwa wanda yake zuciyar mai karatu din. Mai karatu din yana cikin farin ciki da annashuwa, aya ɗaya sai karanta ta so uku amma da murya launi uku. Wal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallama hasala lahu min zalika hadzun wafirin yawm al fath. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake zababbe ne daga cikin bayin Allah ya samu irin wannan farin ciki mai matukar yawa a ranar da aka yi fatuhu Makka, garin da aka ce sun kore ka a boye ka bar garin saboda addinin musulunci, yau kuma aka ce ka zo ka ci wannan gari da yaki. Don haka lokacin da ya mafarki an ci Makka da yaki, ya gaya wa sahabbai da aka tashi aka tafi za a je ainihin za a yi umra, kafiran Makka suka hana shiga garin Makka. Sayyidina Umar yace ya manzon Allah ba ka ce Allah ya ce ya nuna maka mun shiga garin Makka ba, wasu sun yi aiki sun yi ƙwaryan molo, wasu sun yi saisaye, to dan ne ba za mu shiga ba, ba garin mu bane. Sai manzon Allah yace na gaya muku haka amma na ce bana, cewa dai ne Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjida al-harama in sha Allah آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. abinda na karanta muku kenan cewa hakika Allah ya gasgata mafarkin manzon shi, ma'ana Allah zai gasgata mafarkin manzon shi. Manzon shi da yake ya mafarki kun shiga Makka kuna aikin umara, wasu sun yi ƙwaryan molo, wasu sun yi kaza cikin aminci ba tashin hankali, to Allah zai gasgata wannan. Sai yace in Allah ya so, yace amma ai ban ce muku bana ba, dai kenan. Kuma yanzu idan muka shiga da ƙarfin tsiyamun shiga aminina, ba shiga cikin aminci ba. Sai Abubakar ya ce kai ka rabu da shi mana, manzon Allah ne duk abin da ya ce mana ai sai ai, in ya ce a koma a koma, mu bi ne namu. Sayyidina Umar ya koma ya zauna. Aka zo rubutun sulhu kuma Sayyidina Umar ya ga akwai zalunci a cikin sulhun, ya sake miƙe ya ce kai ba za ta faɗu ba, wannan cin mutunci yayi yawa. A ce duk kafiri idan ya gudo daga Makka ya zo Madina ya musulunta, mu ɗauke shi mu koma da shi. Amma mu kuma a ce in namu musulmi ya gudu ya tafi wurin kafirai, mu bar shi. Ya ce ba za ta faɗu ba. Abubakar ya ce wa ne ruwanka, me ya ruwanka wannan harka taka ce? Ma'ana manzon Allah duk abin da ya hukunta ka sallama mishi. Abin ba daɗi fa jama'a, garinku ne, mallakarku, iyaye da kakanni nan suka haife ku, kuma a ce an kore ku a garin, wai ku shiga yanzu ku yi awa biyu zuwa awa uku ba a yadda ba a garin, wannan wulaƙanci ya wuce wannan. To ba za ku shiga ba sai shekara mai zuwa, to kuma ga yarjejeniya, duk yarjejeniyar da suka sa aka yadda aka rubuta ta. Aka zo bismillahir rahmanir rahim, suka ce cabdi jan ba ruwan mu da wani munafunci, bismillahir rahmanir rahim, waye ar-rahmanir rahim, bismillah mu muka sani iyaye da kakanni, saboda larabawa suna bismillah amma sun san ar-rahmanir rahim domin ya zo cikin waƙoƙin su Zuhairu da Antara da sauransu. Amma shegantaka ce da lalata kawai, kafiri in ya samu iko akan ka sai miƙe kafa yadda yake so. Sai suka ce sai dai a share a sa bismillahi ala hadd qawli sha'ir laqad basmalat layla ghadat laqituha faya habba hadha alhadith almubasmal. Imrul Qais yace haqiqa Laila buduro shi tace bismillah sanda suka hadu, yace madalla da tadin da ake fara da bismillah, wato ashe suna yin bismillah tun a jahiliya, amma ar-rahman ar-rahim ce ba su ƙara sa a bismillah. To suka ce sai dai a sa haka. Sannan hadha ma salaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Suhail ibn Amr, wannan shine sulhun da manzon Allah yayi da Suhail dan Amr wakilin maguzawan Makka. Sai suka ce cabdi jan, waye rasulullahi? Muhammadu dan Abdullahi muka san ka, mun yadda kai manzon Allah ne za a jayayya. Ali shine sakatare ke rubutawa, manzon Allah yake ka share rasulullahi din, ka rubuta Muhammadu dan Abdullahi din, su ba su yadda ni rasulullahi bane, wakafa billahi shahida. Ai Allah ya isa shaida, duk duniyan nan kun ƙaryata, an Allah ya shaida ba shikenan magana ta ƙare ba. Ali ya ce faufau, hannuna isharar rasulullahi, sai dai kada Allah ya sa ai sulhu. Ya dan zafi shi ma mala. Manzon Allah ya ce a nuna mai inda rasulullahi take, aka nuna mishi ya sa hannun shi ya share haka, ya ce to an rubuta Muhammadu dan Abdullahi. Haka aka rubuta wannan sulhu na zalunci. Abin ya yi wa sahabbai ɗaci, to amma ya za a yi tunda manzon Allah ya halatta ku tafi a haka? manzon Allah Allah ya nemi shi wahayi duk abin da ya fada sai ka sallama mai shine zaman lafiyanka kuma abin da manzon Allah ya hango din nan shine ya zama alkhairi ana nan sai kafiri ya gudo daga makka sai ya taho madina a matsayin ya musulunta sai su biyo shi ana cikin rubuta takaddar sulhun ma sai gashi dan wannan ba ma guje wakilin ma gudawa makka sai gashi ya gudo daga makka ya musulunta sai shi Suhaili ya miƙe ya ce to ina sulhu zai yi ga dana ya gudo ya zo wurinka ai sai a mayan min da dana tukuna sannan a ci gaba da sulhu manzo Allah ya ce ka koma yace manzo Allah na koma ba su kashe ni wuya ba su bani kaza kaza manzo Allah ya ce ba zan saba alƙawarin da ne ba haka aka ja shi aka koma da shi ana nan haka ake duk wanda ya gudo sai manzo Allah ya ce a koma da shi tun da yayi alƙawari yace ba zai saba alƙawari ba sallallahu alaihi wasallam ana nan sai aka samu wani zaki cikin sahabbai shi da aka tashi komawa da shi ɗan rakiyar da suka taho kama shi su biyu da suka tafi suka je suka tsaya Dhul Hulaifa suna shakatawa ana ɗan hira sun kamo shi ya kalli takobin ɗaya daga cikin su yace kai takobin nan naka yana da kai yana da kyau takobin nan kawo mu gani sai karba ya gani yace wane mutum kai takobin nan masha Allah da ya dubi ka karfan ciki sai faska mishi a wuya sai kifar da shi ɗayan ko dama matsoraci ne sai rugo sai ga Madina ta fi mishi kusa don tsakanin Dhul Hulaifa da Madina babu nisa sai rugo da gudu ya tawo wurin annabi ya ce manzo Allah ya gan shi lafiya yake lafiya yake ya kashe dan uwana yace wa yace ya kashe dan uwana ce zauna ka sha ruwa ka shakata tukuna sannan yayi bayani ya akai ya akai kaza kaza yace ai wanda muka kama muka tasa gaba din nan ya kashe dan uwana ni kuma ya zo ni shine na gudona to wannan sai je sai kafa wata daba shi dai la sharqiyatun wala gharbiya shi bai isa makka ba shi kuma bai dawo madina ba da zai dawo madina ba manzo Allah zai sa a koma da shi ba zai koma makka ba kafirai za su wulakanta shi sai zauna sai kafa gari ana nan da aka samu wani shi ma ya gudo haka sai zo shikenan sai suka kafu sun zama su biyu to nan sai suka tare sai suka yi daba sai suka zama ɗan daba amma na musulunci da zaran kafiran makka sun taho kasuwanci sai su tare su a hanya su bubbuge na bugewa su kwashe kayansu abinci lafiya halal malak zai zo musu suna zaune a garinsu to da suka fitini mutanen makka sai mutanen makka da kansu suka sake turo su Suhaili dan Amrin cewa a zo a janye sulhun nan duk wanda ya gudo a bar shi to da lokacin an ce ba za a yi wannan sulhu ba musulunci zai samu na kasa amma da yake manzon Allah yana hange da hangen Allah ne sai aka ce a yi hakan ba daɗi akwai wulakanci a ciki shikenan daga ran nan musulunci ya samu yanci duk kafirin da ya gudo sai a rabu da shi har aka samu Zainab lokacin da ta musulunta tace wallahi in ba a kai ta wurin Muhammadu Rasulullahi ba wallahi ta daina cin abinci zan daina cin abinci kuma a je a yi muku gori cewa na mutu saboda yunwa kun danni da yunwa sai ubanta yana ba maguje ya sa wanta ba maguje ya ɗauko ta a raƙumi ya kawo ta Madina yana kawo ta shi kuma ya koma don dai a zauna lafiya don in ta mutu ta yi musu abin gori za a ce nan ƴakku ta mutu saboda yunwa nan kuka kashe ƴakku da yunwa to Balarabe yana cewa al-mautu lal-ar da a yi min gori gwamma in mutu baya son gori Balarabe baya son komis kala zarrati to wannan makka da ka ji irin wannan gwagwarmaya yau sai aka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ya cita da yaki ta zama duk gumakan nan yana sa hannu yana zungura sai yana ruguza su ya samu mallaka shike da makka sai yadda yayi don Allah babu farin ciki a wannan rana to sai manzon Allah ya zo yana karanta inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina yana nanata wannan aya yana canza launin murya shine ainihin at-tarji din da ya a wannan rana mun fahimci wannan da kyau ko shine gashi yake wa qad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu Abdullah dan Mughaffal ya bada labarin irin kokomawa da karatu da manzon Allah ya rinka yi a wannan rana ta fatuhu makka haka ba sai yace gashi kamar yadda ka gani sai ya rubuta alifin alifin guda uku yana nufin wannan inna fatahna laka fatham mubina mun guda din nan da ke da fataha ba alif ja fataha ta ja ba alif baki ta ja to wannan alif baki to so uku ayi haka so uku inna fatahna laka fatham mubina alif daya kenan mamdud gashi da ka ganshi da madda inna fatahna laka fatham mubina. Alif na biyu kenan. Inna fatahna laka fatham mubina shine alif na uku, abinda yake nufi kenan karatu. Wannan hadisi gashi yace qala al-hafiz fi sharh qawlihi, al-hafiz ibn hajar da yazo a cikin bukhari fatahul bari zai sharhin wannan magana na alif alif din nan guda uku masu madda, sai yace bi hamzatin maftuha, al-hamza ce mai fataha, ba'daha alifun, a bayanta kuma akwai alu sakina, wanda alu din jan shi ake yi, thumma hamzatun ukhra, sannan sai wata al-hamza daban da wani alif din a bayanta, da wata al-hamza daban da wani alif din a bayanta. Haka shi al-hafiz ibn hajar yace take. To kaga a karkashin haka ba za ta tafi daidai da kira'ar inna fatahna laka fatahan mubina ba, domin alif baki ne a wurin. To shi al-hafiz ibn hajar sai yace al-hamza ce da alu baki a bayanta, al-hamza da alu baki, al-hamza da alu baki. To akwai haka yazo a cikin wata riwaya ta sahihul bukhari din, amma akwai kuma wata riwaya biyar. To akwai riwaya da tazo da alif alif din, shine sai shi albani yace wa naqala shaykh aliyyun al-qari مثله عن غير الحافظ الشيخ علي القاري يا دكو irin wannan magana amma daga wani malamin ba daga hafiz ba kuma qala sai yace wal azhar abin da yake daidai annaha salatu alifatin mandida ali ne guda uku masu madda ba wai alhamza alhamza ba kamar da hafiz yake to dinga wannan magana ita ce daidai kamar yadda kuma yake wal azhar ita ce daidai din mun fahimta wannan hadisi wannan wuri na daga cikin wuraren da yake suke sarkafe mutane a zuwa salati, ya kamata mutane su tsaya su fahimce shi da kyau. Wannan alif alif guda uku ana kwatanta maka wannan alif ne na wajen inna fatahna laka fatham
mubina,
madda ko madda wace iri?
Madda iwat,
ma'ana madda da aka canza ta daga fatahan mubinan ta zama mubina, shine iwat, ai canji ne. Asali kamata ya karanta ta mubinan, to amma tunda ta zo a ƙarshe sai ya ce mubina, to shine sai yayi ishara akan wannan alif da ainihin alif alif guda uku, wato so uku annabi yayi wannan ainihin karatun wannan sura. To meye ƙarshen wannan ainihin aya, wato meye ƙarshen wannan aya da ya maimaita ta, shine waɗannan alif alif. To kaga wannan ayar ta farko ce annabi ya mata tarji'i din kawai, sauran kawai sai ya ci gaba da karantawa. Eh to yanzu babu laifi mu ma yanzu, liman ya zo karatu ya yi fatiha zai yi sura sai ya ce yasin 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 wal qur'anil hakim, sai ya ci gaba da karatu, babu laifi akan haka. Mun fahimci misalin ko? To shi ne abin da ya bayani. Allah ya shirya dun. To shi ne sai ya ce wa kana ya amuru bi tahsinis sauti bil qur'ani, manzon Allah ya kasance yana umarni da a kyautata ainihin wato abin nan. Wannan amma ba mu karanta wannan hadisi cikakke ba. Cewa wa kana ahyanan yurji'u sautahu, wani lokacin manzon Allah ya kasance yana ainihin yin tarji'i da sautin shi, yana kai da komowa. Kama fa'ala yawma fatihi makkah, kamar yadda ya a ranar da aka ci Makka da yaƙi, wa huwa ala naqatihi, annabi yana kan taguwar shi, ya qara'u suratul fatih, kun ga ba mu karanta nan wurin ba, yana karanta suratul fatih, wadda suratul fatih ita ce sura ta 48 a cikin alqur'ani, ayoyinta 29 ne, qira'atan layyina, qira'a wadda take mai taushi ne a cikin sanyin rai, haka qira'a mai dadi da laushi. Wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim suka rawaito shi, shine sai yace wa qad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakaza, kamar yadda muka karanta. Jama'a mun fahimci wannan? To wannan rana dama Hassan ibn Thabit dama yayi hasashanta, ma'ana Hassan ibn Thabit mawaki ne, kamar yadda mun taba kawo tarihin shi, tun yana da maguje shi mawaki ne, sai da yi shekara 60 a duniya, yana mawaki da maguje, yanzu yayi musulunta kuma sai da ya sake shekara 60 a cikin addinin musulunci, shekarar shi 120 a duniya, Hassan ibn Thabit. To dama yayi hasashen wannan yaki, ya rera waka kamar baiti 19, yace adinna kaimana innam tarauha tusirun naqa'u maw'iduha alkida'u yubarina alasmatu muhdidatin ala aktafiha alaslu alzuba'u tudhallu jiyaduna mutamatturatin tulaqimuhunna bilkhumuri alnisa'u. Farkon waka yana farawa da ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك اللقاء جزاء waka ce Hassan ibn Thabit yayi yace ga sako mugalgala wasika akai wa Abu Sufyan Abu Sufyan ibn Harb a lokacin shine shugaban kafiran Makka yace to ga sako ku kai mishi Abu Sufyan ka ji kunya yakin mu ya mai da kai ka zama bawa bawan kasar da take mace ce ma shugabanku wannan magana ce yake a cikin maganganu magana a cikin maganganu lokacin da aka yi yakin Uhud a wannan lokaci da ainihin kafiran Makka suka gudu aka kifar da tutar su ƙasa sai wata mace sai ta kamar ta maza mace kenan mai kamar maza sai ta dauki tutar sai ta rike haka da ta rike mazaje da suka gudu da suka ga tutar su an daga sai suka dace suka tsutsuguna a karkashin ta to wace ce shugaban kafiran suke nan ba mace ba to shi ne har bane yake ba da balarabe baya son a ci shi da waka yace gwamma a ci shi da waka da a ci shi da yaki da a ci shi da waka gwamma a zo a kakkashe na kashewa a barna bari da a ce an yi waka an yi mishi zambo bai iya fitowa wato waka na da girman daraja a wurin balarabe to saboda haka sai ya mishi wannan waka yace to ta kubban musun mai da kai bawa bawan da yake ma mace ce shugaban ku to wannan goyi wasu ba su sani ba mutanen Makka Abu Sufyan yana nan da nadi yana barazana sai aka ji au ashe shugaba ma ashe lokacin da aka yaki da ya gudu ma ashe shi ma yazo ya fake anan sai dai na fitowa to wannan abu ba dadi mun ji daya ko sannan sai yake cewa kuma ku mutanen Makka za mu zo mu ci ku da yaki idan muka zo muka ci ku da yaki ba za ku iya fitowa ma ku yake mu kun ga baki yake musu abin bai faru ba yake sai dai matan ku su fito suna dukan mu da hijabi kuma haka abin ya faru don haka Makka ba yaki aka yi yaki na sara da suka ba da sahabbai suka shigo duk kafiran mazaje sai suka gudu sai mace sai ta cire hijabi ta zo tana dukan ka ka cika ka kazan ka to dan Allah kai ko haurin ta kai amma za su fito mana ayi da su da gaske to maza duk sun gudu wannan ya shiga karkashin gado wannan ya shiga kaza wannan ya shiga kaza sai manzon Allah ya siyasa sai ce wanda duk ya gudu ya shiga Ka'aba a kyale shi wanda duk ya gudu ya shiga gidan Abu Sufyan ku kyale shi kun ga manzon Allah da siyasa shugaban kafirai amma an ka gudu ka shiga gidan shi kai sai Abu Sufyan ya ga abun kunyan nan yayi wa sai ya fito ya musulunta mun ga siyasar manzon Allah ko daya kenan sai aka zo aka ce ya rasulullahi ga ibnu khatalin mu'allaqun bi astaril ka'aba ga wani kafiri yana nan ya makalkale wala bulan ka'aba wai ya fake da ita manzon Allah yake ko cikin ka'aba ya shiga ku jawo shi ku kashe shi shi ba ya fiwa dalili saboda ya musulunta ya rubbe dawo maka dan haka shi ba za a yafe mishi ba amma bayan haka duk wanda ya gudu ya shiga Ka'aba to a kyale shi domin da an je an taba shi sai a ce ai har Ka'aba ma yake ta alfarmarta Ka'aba ma an ka shiga bai san darajar Ka'aba ba sai bi kai kama ka wanda ko a zamanin da can da ake tsabagen maguzancin ko cutar mutum aka yi in ya taho Ka'aba yazo zai gaya wa Allah sai ka biyo shi da gudu ka roƙi ya yafe maka saboda kowa yana jin tsoron wannan guri to a ce wani ya shiga Ka'aba annabi ya sa an jawo shi an kashe shi kun ga za a ce ya kare alfarmar Ka'aba to sai wannan siyasa to haka akai wannan waka manzon Allah ya ji dadin ta kai ba ma manzon Allah ba uwar gidan manzon Allah ma Aisha sai da tayaba ta ji dadi lokacin da mas'ala Aisha ta faru ta kazafi Hassan ibn Thabit yana zaune a dandali an taba yin gulmarta bai yi gulmar ba shi ya dai ji an yi amma bai ce komai ba wannan abu sai ya sa da aka tashi yin bulala har da shi shi ma sai da aka yi wa laula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim da kuka ji wannan magana a ce matar manzon Allah ta yi wannan mugun aiki ku ce ƙarya mu ne mana Abu Ayyub al-Ansari ya shiga gidan shi sai matar shi ta ce oh ka ji abin da Aisha ta yi yace me tai ai Aisha ta yi kaza yace kike hankali da kanki ke zaki iya wannan danyen aiki tace a'a yace Aisha ta fi ki daraja to sai da Allah ya yabe shi yace to ku kuma da kuka ji ana gulma ko ba ku sa baki ba me ya hana ku ƙaryata rashin ƙaryata wannan yasa sai da aka kama Hassan aka mishi bulala 80
Aisha kuma tace wallahi bazan yafe mishi ba. To tilan tsohon ba za ta yafe mishi ba, yau kuma ga waka yayi ya yabi mai gidanta. Sai tace yau na yafe maka Hassan, daga yau ba sauran fada. Saboda an yi mijinta waka an yabe shi. Shi ko manzo Allah da ya ji dadi sai ya dauki wata baiwa tashi ya dauka ya baiwa Hassan, shine tukuncin waka. Wannan baiwa ta zo ta haifar wa kanwar Mariya, ce Maryam baiwa Annabi wadda ta haifar mishi Ibrahim. Wannan baiwa ta haifar wa Hassan da ya sa mishi Abdurrahman. Dan in aka je fili ana wasa, ai kai uwarka baiwa ce, sai ce baiwa ce, amma duk ta fi uwayenku domin uwa ta kyautar manzon Allah ce. Ko kuwa saboda Allah uwa ta kyautar manzon Allah ce, baiwa ce, amma ta fi dai uwarku. To haka ne. To wannan fatuhu Makka kenan, saboda farin ciki da annashuwa da manzo Allah yake ciki a ran nan, shine rinka wannan rera karatu, yadda ka san kai din nan da Allah ya kiyaye baka gama gyaruwa ba, farin ciki ya farin ciki, sai ka ji kana waka wani mawaki ko kana kaza, shi ko manzo Allah da farin ciki ya farin ciki sai yana rera Al-Qur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana ya'muru bi tahsin as-sauti bil Qur'ani, ko manzo Allah ya kasance yana umarnin a kyautata murya wajen karatun Al-Qur'ani. Fa yaqulu, manzo Allah ya kasance yana cewa zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ku yi wa Al-Qur'ani ado da muryoyinku. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasanan, Qur'ani dama yana da dadi, to in aka samu murya mai dadi kuma sai ta kara wa Qur'ani dadi da kyau. Dan haka in ka zo karanta shi ka tsaya ka jara muryarka, menene ka san zaka sha duk wani datti dake kan hanya na majina da wani tudu da kwari yayi kiliya din shi, muryar ka ta fita sak, to sai ka sha shi. Zaka sha lemun tsami ne, ti zaka sha, yadda in ka zo kana karatun lallai an san cewa wannan littafin Allah kake karantawa. Wannan hadisi gashi yace Al-Bukhari, Bukhari ya rawaito shi ta'liqan, wato Bukhari ya rawaito shi ba tare da isnadi ba, shine ta'liqan, da yazo kai sai yace Annabi ya ce. Wa Abu Dawuda, al-Imam Abu Dawuda ma ya rawaito wannan hadisi, wa Darimi da al-Imam Darimi wal Hakim da Hakim, wa Tammam ar-Razi, haka Tammam ar-Razi ma ya rawaito wannan hadisi bi sanadaini sahihaini, wadannan malamai sun rawaito wannan hadisi da isnadai guda biyu, hanyoyi guda biyu masu inganci, hadisi ne sahihi. Wa yaqulu, kuma manzo Allah ya kasance yana cewa inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'ani, mutumin da yafi kowa kyawun murya wajen karatun Al-Qur'ani, allazi idza sami'tumuhu yaqra'u, shine mutumin da in kuka ji shi yana karanta Al-Qur'ani, hasibtumuhu yakhsha Allah, ku da kanku za ku tabbatar da yana jin tsoron Allah. Mutumin da in ka ji karatun zaka ce kai wani akwai tsoron Allah tare da shi, to wannan yafi kowa iya karatun Qur'ani kenan. To kaga ashe ma'aunin kenan, ba wai kai kana ji madigar ka na motsi ko kana ji ka kasa zama saboda dadi ba, kana fahimtar wannan karatu nashi yana fassara maka shine tsoron Allah ne, to yafi kowa dadin murya kenan. Shine ma'aunin da zaka gane waye ke da dadin murya, shine wanda in ka ji zaka ji yana rattalawa, yana yi dalla dalla, yana mararecewa har kai da kanka kace kai wani akwai tsoron Allah tare da shi, to wannan murya shi na da dadi kenan. To wannan ainihin hadisin da muka gama karantawa da azu malam ya tambihi akan shi, shi wancan hadisi na cewa murya mai dadi tana karawa Al-Qur'ani dadi, an gane wannan da kyau ko? Wanda yace kai zayyinul Qur'ana bi aswatikum, da wanda muka gama karantawa yanzu kafin wannan, sai yace tambihul, ga fadakarwa. In qalaba al-hadisul awwal ala ba'd ruwati, yace wannan hadisi na farko shine zayyinu aswatakum din nan bil Qur'ani, an gane? To wannan hadisin ya rikice wa wani mai riwaya, sai ya rawaito shi a burkici, sai kon gaba kon baya, farawahu ko farawahu, sai shi wannan mai riwaya wanda ya rawaito shi da kuskure, sai ya rawaito shi bil lafzi, da lafazin cewa zayyinu aswatakum bil Qur'ani, ku yi wa muryoyinku ado da Al-Qur'ani. Ku duba wannan, za mu zo mu ji shine misali na hadisi maqalubi. Hadisi maqalubi misali, Annabi yace innamal a'malu binniyati, sai ka zo ka ce innamal niyyatu bil a'mali, kaga ba abin da ka kara, ba abin da ka kawo daban, sai dai ka dau gaba ka koma da ita baya, baya ka dawo da ita gaba. To abinda Annabi yace zayyinul Qur'ana bi aswatikum, Qur'ani ku yi mishi ado da muryoyinku.
to shi kuma wannan mai riwaya sai ruwaito shi da cewa zayyinu aswatakum bil qur'an, to ko kun san yana da ma'ana wadda take sabanin wannan, domin wannan yana nufin kenan duk maganar da za ka yi to ta zama alqur'ani ce, kamar yadda aka samu wata daga cikin zamanin tabi'ai da atba'u tabi'ina aka ce almar'atul mutakallima bil qur'an, duk maganar da kai mata ba abin da za ta baka ansa sai dai ta dubi wata aya ta alqur'ani da ta dace da wannan, sai ta dauko wannan aya sai ta karanta, wannan ita ce amsarka. Misali, wani shekarar ka nawa yau a garin nan, sai ka ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, shikenan ka bashi ansa kenan. Shekarar ka nawa yau a garin nan, sai ka ce wa hamluhu wa fisaluhu, da haihuwar shi da yayan shi watanni 30, ma'ana watan ka 30 a garin, ma'ana kai da zaka ce mishi wata na 30 ba sai ka dauko wata aya ta alqur'ani da zata bada ansa kwatankwacin ansa shi sai ka bashi. To kamar wannan hadisi da ke cewa zayyinu aswatakum bil qur'ani, to kamar haka yake umarni kenan, ma'ana muryarku to ku mata ado da qur'ani, ya zama duk abin da zaku faɗa to ya zama qur'ani zaku faɗa, to dan Allah wannan zai yi ga kowa ba zai yi ba, amma ai zai iya yiwuwa ga kowa ko ga mafi yawancin jama'a in suna karatun qur'ani su kyautata muryarsu. To dan haka sai malam yake cewa wa huwa khata'un bayyin, wannan kuskure ne karara, riwayatan wa dirayatan, yace kuskure ne karara wajen riwaya, mai riwaya yayi kuskure, haka wajen kanikanci a kanikance ma kanikancin hadisin to kuskure ne, don malaman hadisi dole ne malamin hadisi ya zama ya kware da larabci, domin kar wani abu wanda ya zama bai dace da haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama na fasahar larabci ba ya shigo cikin hadisi ya zo danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka Ibnu Hibbana a cikin littafin shi mai suna Raubatul Uqala'i yace duk sanda kake cewa kai za ka yi karatun hadisi amma baka iya larabci ba, yace to babu shakka akan Allah shirye din. Al-Imam Ibn Hibban a cikin littafin Sharabatul Uqala yace duk sanda kake cewa za ka yi karatun hadisi amma baka iya larabci ba, yace to lalle zaka fada cikin waɗanda suka shiga masu ruwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa fasaha a cikin Larabawa, ko manzon Allah baya kuskure ko tuntuban harshe a wajen larabci. To in ka zo ka dauko wata magana wadda take da cike da kuskure na nahwu ko na balaga ko makamancin haka, sai ka danganta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yanzu kai wa Annabi ƙarya ko baka yi wa Annabi ƙarya ba, kai wa Annabi ƙarya babu shakka akan haka. Jama'a mun fahimci wannan, misalin wannan shine hadisin da aka ce wai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci. Wannan hadisi riwayatan wa dirayatan la yasihu fi sanadihi rawin wa'ifun, a cikin isnadin shi akwai mai riwayar hadisi wanda yake mai rauni ne, ɗaya kenan. Sa'annan kuma a kanikance kanikancin larabci ka dubi la salata li jari al masjid illa fi al masjid, babu yadda manzo Allah zai faɗa haka, domin wannan ya saba balagar larabci, babu zauki, babu ɗanɗanon fasaha na balaga ta larabci. Domin a zahirin ma'anar abinda wannan hadisin ke hukuntawa shine wanda duk yake da masallaci a kusa da gidan shi, ko ina yaje sallah, kowanne masallaci ne sallar ba ta ba sai ya koma wannan masallacin, la'anna alqa'ida taqulu inna alma'rifata idha u'idat ma'rifatan kanat ayna alula, in aka kawo suna mai alu da lanjaye aka sake maimaita irin wannan suna a gaba mai alu da lanjaye, to wancan da farko ake nufi. Dan haka la salata li jari al masjidi, babu sallah ga makwabcin wannan masallaci illa fi almasjidi, sai a wannan masallaci. To yaushe Annabi zai faɗa haka, akwai rahama a cikin wannan? To manzo Allah ga masallacin shi ba shine makwabcin shi ba, ya tafi masallacin Ka'aba yaje sallah, ya tafi masallacin Quba yaje sallah, to kuma zai yi kuma shi ya zo ya faɗa haka? Jama'a mun fahimci wannan? To kaga yanzu, amma su waɗanda suke kafa hujja da wannan hadisi ta iya yiwa sai ai su ba haka suke nufi ba, ko ba haka kuke nufi ba, ai dama Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli, wajen tuntuban harshe da iya magana, rashin iya magana, rashin iya larabci, daga nan zaka gane su. Da mu fahimci wannan da kyau ku, ma'ana kai ta iya wa ka ce ga abin da kake nufi, yanzu misali wanda ba Bahaushe ba sai zo ya ce dan ubanka ka bani aran littafin nan naka dan Allah ba gaskiya ya faɗa ba kuma ba tawassuli da sunan ubanka ba amma shi a cikin tashi iya fahimtar zagin ka yayi tawassuli ma yake da babanka amma sai ce dan ubanka kuma gaskiya ya faɗa ko ba ubanka bane ubanka ne gaskiya ne to amma yayi madadi a cikin magana yayi fasaha sai ka ce ba zan bayar ba amma tawassuli yake ka bashi dan darajar babanka fa ko mun fahimta amma da zuwa yace dan babanka ko dan mahaifinka kaga yayi maka madadi ko bai ba to amma shi zai iya cewa ai ba haka nake nufi ba kai kafin ka huce ma sai ka ce ba zan baka ba kai ba za ka je ka koyi yadda za ka faɗa ba to kuma ba za ku je ku koyi larabci ba sai ku rinka karanta ƙarya kuna danganta da annabi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a ƙashin gaskiya wajibi ne in za ka ainihin koyi hadisi to wajibi ka koyi larabci lallai ka koyi adab kenan za ka waka za ka yi nasar duk karatuttuka ga sunan za ka karanta waƙoƙin jahiliya sayyidina Ali ya ce alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhum yace ku rinka karanta waƙoƙin larabawa yace nan ne kullin tarihinsu larabawa ba ta abin da suke faɗi sai dai a cikin waka duk in ka dubi Imrul Qaisi Zuhairu Nabiga wane ne duk labaransa babu shi a rubuce amma a waka suke faɗi komai na Imrul Qaisi sai siffanta amma a cikin waka matar shi zai siffanta dogin shi zai siffanta me zai siffanta halin wahala ya shiga menene rayuwar shi duk abin da Imrul Qaisi yake bukata sai ka ji siffanta a waka yace walau annama as'a li adna ma'ishatin kafani wa lam atlub qalilan min al-mali yace walakinni as'a li majdin mu'assali wa qad yadriku majdan mu'assala amsali yace ni Imrul Qais da rayuwa nake so irin ta talauci yace dan kudin da nake da su sun ishe ni rayuwa yace amma ni girma nake so da muqami dan haka kudi kadan ba za su ishe ni ba dole in miƙe in zage in yi aiki in samu kudi mai yawa kaga nan ya bayyana manufar shi to da talauci ya sami Imrul Qais karshen rayuwar shi sai zo yana cewa ala illa takun iblun famiza da Imrul Qais saboda muqami zai cin naman akuya yau kuma sai yace to tunda raƙumi bai samu ba sai a ci akuya yace a rana mawdi'ina li amri ghaibin wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi asasirun wa zibbanun wa dudu wa ajra min mujallihati al-zi'adi wai Imrul Qais ya fara nadama ne da taku ya fara tsufa shine sai yace jama'a ina ganin mu fa al'amarin nan na mutuwa mune mishi sakaci ba ma ka zarkazar game da mutuwa ba ma tunanin ta yace abinda muka tasa a gaba wani saru bi ta'ami wa bi sharabi abinci duk wanda ka taba abinci masara ta yi tsada kaza kaza taki abinci kawai Imrul Qais yace abinda muka tasa kenan yace a wajen al'amarin da ya shafi bin Allah asafirun yace sai muka zama tsadda ɗan kananan tsuntsaye wa zibbanun da kuda wa dudun da tsuntsa al'amarin Allah duk biyayya Allah sai zama mu sakaci ne ɗan kwari ne kanana amma wajen saban Allah yace wa ajra min mujallati zihabi yace muna da ƙarfi da kazarkazar fiye da wani ingarman kirkeci kaga ya fara nadama ne akan amma mun fahimci wannan to sayyidina Ali yace ku rinka karanta waƙoƙin su na jahiliya anan za ku samu labarin su dai kenan to lallai sai ka koyi ilimin adab ba zai yuka koya ba sai ka cire duk jin kunya zaka ji kunya to ai kaza 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 waƙoƙin Imrul Qais ba ma guje ne suna cike da batsa da iskanci da menene waƙoƙin Zuhairu suna cike da dattaku da wa'azi da sauransu duk ga sunan mawaka ne guda bakwai yadda kaga taurari a jahiliya haka suke babu wata kalma ta larabci wadda basu mirza ta sun saka ta a cikin waƙar su ba dan haka sai sayyidina Ali yace ku rinka karantawa dan nan ne kundin tarihin su sai ka kware da larabci in ka karanta waɗannan waƙoƙi nasu sannan sai kai nahwu sai kai sarf sai kai balaga dan ka dandani zakin larabci yanzu wannan da zai ce ka bani littafin ka aro dan ubanka bai dandani zakin Hausa ba bai iya ba dan haka bai jin dadin ta koya ta kama sai faɗa namiji ya kira shi mace mace ya kira ta namiji to haka mutumin da ya zama fa bai iya larabci ba baban al-Imam al-Harwi baba larabi bane lokacin da ya dauki al-Imam al-Harwi ya kai shi makaranta yadda ka ji haka sai yake cewa ga ta nan na kawo ta ki koya mata larabci الامام الحربي وين ديك مالم امام البخاري ني ان كجي بخاري نا فسر كلمه تلعربتي تو daga wannan malami ya dauko wannan mutumin uban shi bagari ne bawa da ya kai shi makaranta sai yace gata nan na kawo ta ki koya mata larabci yadda kaje haka haka to ya fada da larabci sai mai da damiran shi sai zama mace kaga bai je zakin larabci kenan dan mu domin bai kare akan shi ba to lalle dole sai an iya balaga to shine wannan ne riwaya da yazo madadin ya ruwaito cewa annabi ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum sai yace annabi ya ce zayyinu aswatakum الشيخ الألباني يقول كي كسر على ماكجي هو مثال صالح للحديث المقلوب إن كاتب أكرن كراتين إلهم مسألة الحديث باكد أنت دقى تكين حديثي بإيفاء أقول وان حديثي أنا كي مش المقلوب وان دو يكون قبكم بايا إيشي توانا شيني ككاو مثالي نحديثي مقلوب بلون أنه يأتي زين القرآن بأصواتكم شيكم وانا نرواي سيأتي أنه يأتي زين أصواتكم كونغا مقلوب كينا ya dauka baya koma da ita baya baya kai ta gaba wa bayanu hadha al-ijmali albani yace wannan bayani na yi shi a dunkule ne amma in kana son bayani akan wannan dunkulalliyan magana to fil ahadith al-da'ifa yana cikin silsilal ahadith al-da'ifa lamba hadisi na 500 da 2328 can zaka ga cikakken bayani ya akai hadisin ya zama makalu to ashe kaga wannan ya nuna maka yayin da kake kai zaka yi malanta hadisi sai ka zama mai basira kenan in ka dubi isnadi ya inganta sai ka zo ka dubi matanin kuma don akwai hadisin da isnadin zai taho lafiyayye tsaf amma matanin sai a zo sai a samu matsala kamar yadda zaka zo ka sake ji kuma yanzu nan wannan matsalan ma ya zama kuma a cikin Bukhari ta faru jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wa yaqulu annabi ya kasance yana cewa inna min ahsanin nasi sautan bil qur'ani allazi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah manzo Allah yace mafi dadi mafi kyautata muryar shi da alqur'ani daga cikin mutane shine wanda in kuka je na karanta alqur'ani za ku tabbatar da cewa yana ainihin jin tsoron Allah dama mun karanta wannan hadisi yace hadithun sahihun wannan hadisi ne mai inganci rawahu ibn al-mubarak mala abdullah ibn al-mubarak shi ruwaito shi fi zuhdi a cikin littafin shi kitabu zuhdi wal raqa'iq a cikin lambar takarda ta 162 fuska ta biyu min al-kawakib daga cikin ainihin al-kawakibud darar ina yi mana bayani akan wannan to inda ga bangaren kawakibud darar din ne lambar takarda ta 575 kenan karatun da ya gabata ne bayani akan wannan littafin wadarini darimi ma ya ruwaito wannan hadisi wa ibn nasrin da ibn nasrin wa tabarani da al-imam tabarani wa abu nu'aym da al-imam abu nu'aym fi akhbar asbahana a cikin littafin shi mai suna akhbar asbahana wa diya'u da abdiya'u al-maqdisi fi al-mukhtara a cikin littafin shi al-mukhtara jama'a mun fahimci wannan to kun ga da wata ishara wadda na tada muku duk wannan takhriji da zaka ji ash-shaykh al-allamah al-albani yana cewa duba littafi kaza ya fa karanta ne fa sai da yaje karanta tukuna yana magana ne tabbas dan haka ya fuskanci duniyar ilimi a lokacin ma ba ma irin lokaci irin yanzu ba a lokacin da duniyar ilimi ma ta yi mutso a cikin kogin bid'a ba amma fara tunanin wai a ce hadisi ma ya inganta kowace karma karma kawowa ake yi duk a wannan lokacin ne ba shine irin aya da na gaya mana ba ake kawo wannan aya ana la'anatullahi ala la'anatullahi ala al-kadhibina kuma ana cewa aya Qur'ani ce to duk irin waɗannan lokutan ne fa a lokacin shi yayi karatu yake waɗannan rubuce rubuce to wallahi ko shekarar ka 70 ko ɗari kana malanta kada rana ɗaya kawai ka zo ka kawo hadisi dan kaji ash-shaykh al-albani yana cewa littafi kaza littafi kaza kai sai ku rinka kama kaman iska dan akwai malaman da suke haka wai dan su barazana su ma sai duba darimi duba kaza duba kaza duba kaza duba kaza da ka kawo sunan darimi malam bude mun sai ce shi ma bai taba ganin sunan jarumi ba wai shi ma ya ji a kasan da wani malami ya fada wai karatun shi karatun kasan da bai da malami Allah ya shirye da mu shi yasa wannan sharri ne lalle karatu sai ka je kai shi da nadinka da malafa da kandiri duka aje su gefe guda kai karatun tukunan ya so malafa ba in shucin anguwa kuma botan anguwa ku ka dauko ka sa ba malafa ba dan boto na anguwa ku ka dauko ka sa ba malafa ba tunda dai kai shi kenan Allah ya shirye da mu to shine sai malam yace wa kana ya'muru bit-taghanni bil-qur'ani kuma manzon Allah ya kasance yana umarni da a rera karatun al-qur'ani fa yaqulu annabi ya kasance yana cewa ta'allamu kitaballahi ku koyi karatun littafin Allah ku koyi aiki da littafin Allah ku koyi fassarar littafin Allah duk gaba ɗaya wannan kalmar tana dauka na farko sai kun koyi ya ake karatun al-qur'ani na biyu ya ake aiki da shi na uku yaya ake fassara alqur'ani wadannan abubuwan kuma duk kowane ɗaya mai zaman kanshi ne koyan karatun alqur'ani ba za ka iya fada kasar ba sai ka ji an koya maka ka sauke girman kai manzo Allah ma yana da malami sai an biya mishi yake saboda gaggawan aka zo ana biya mishi malamin na yi shi ma yana yi sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ka daina gaggawa in an zo ana biya maka kai shiru ka ji malan kawai yana biya maka in aka gama biya maka mu ne za mu dau nauyin saka maka kwakwalwar da za ta rike ka zo ka biya sannan mu za mu dauki nauyin yi maka bayani ashe sai da aka karantar da annabi alqur'ani harafi harafi sannan sai da aka zo ka yi mishi bayani harafi harafi tsakaninka da Allah da kake tafsirin Qur'ani wane ne malamin ka a tafsiri kaje an koya maka ilimin usulul tafsir da kake kira tsakaninka da Allah wane ne malamin ka a cikin kira kawai sai kaje ka sai kasar kana sa kana ji dan haka sai ku ji har yanzu ba a samu gyara akan kira'a ba dauri sai kaje ba a iya karanta dauri ba har yanzu da mutane da dama ba su iya dauri a cikin alqur'ani ba hasabukum sai ce hasbukum hasbuhu sai kaje ya ce hasabu shi bai dauri ba shi bai fataha ba yayi wani irin baina baina jama'a mun fahimci wannan tafsirin alqur'ani in aka zo sai mutum ya je duba tarjuma ta Hausa sai da ita zai zo ya tafsirin alqur'ani idan tafsiri ne ya rike na wani malami da ya karanta da ya rubuta shi in ya zo ba zai iya tacewa daga me daidai daga abin da malamin ya rubuta ba me ba daidai ba hadisan da malamin ya kawo akwai wadanda suke daidai akwai wadanda ba daidai ba shin inji yayi wani zarfafi ya ƙara wani abu ko ya rage ba zai iya ainihin karanta shi daidai ba tun daga wasu nan balle abin da ya shafi fassarar balle gane kuskure ya gyara sai dai a taya mutane tafsiri haka dan haka sai a zo ana tafsirin wannan yana bacci wannan yana gangadi saboda shi kanshi mai tafsirin zai jin dadin abin da yake fadi balle mai jin shi ya ji dadin abin da yake fadi to lalle sai an je an koyi littafin Allah jama'a ba gaggawa za kai ba sayyidina Umar ba yana daga cikin malamai cikin sahabbai ba amma yake san da ya sauke suratul baqara sai da ya fara kuma yayi walima saboda munna to wani bai san san da ya sauke suratul baqara ba saboda ba zuwa ya koya ba kasa da yake zuwa yake sawa yana ji kawai da haka shi ma da ya iya zama malami to dan Allah da yaya ne za a yi ilimi da haka jama'a mun fahimci wannan sai ka sauke girman kai sai ka sauke kunya sai ka je a koya maka dan lokaci kadan ne zaka bayar sai ka ci amfani mai yawa amma har ka ce kai ba za ka bada wannan lokacin ba waɗanda ka rena sai su je su yi karatun yadda ya kamata sai su zo su zama malamai na gaskiya kai kuma kana nan duk abin da aka kawo sai a yi fitina da kai saboda kai ne malami wanda aka yarda da kai a kungiyance ne a ɗariƙance ne a gwamnati ne duk abin da ka ce shi ne kai ne malamin maulidi kai ne malamin ƙasa baki ɗaya kai ne malamin lokacin cikin shekara abin da ka fito ka faɗa shi ne daidai duk sanda aka fito aka ce kaza da wane ya faɗa kuskure ne shi kenan sai ka ce a je a yi mishi atire to don haka dai annabi ya ce ta'allamu kitaballahi wa ta'ahaduhu kuma ku tattale shi idan kuka koyi littafin Allah to sai kuma ku tattale shi kullum kai ta kula da shi kai ta tattale shi kana karanta shi
dan me dan kada ya wargaje fahimtar da ka samu kana karantawa sai ka daina sai fahimtar ta watsi to ta'ahaduhu ya zama kuna kula da shi kuna tattalin shi waqtanuhu kuma ya zama kuna ainihin bashi muhimmanci ittina kula ta'ahad kuma shine ainihin tattali ka rinka tattalin shi kane kana karka sake ya tarwatse sannan kuma ka rinka bashi kula kana bashi muhimmanci wa taghannaw bihi kuma ku rinka lera karatun alqur'ani mahallin shahid kenan fa wallazi nafsi biyadihi manzan Allah yace na rantsa da Allah da raina yake a hannun shi kaga ahadithu sifati kenan ma'ana Allah yana da hannun kenan yaya hannun Allah yake ba mu sani ba amma tunda dai manzan Allah yace Allah yana da hannu Allah yake yana da hannu mun yadda ba za mu ce bai da hannu ba dan mun karanta Qur'ani da Sunna in ko mun ce yana da hannu da za mu ce iri ka ba saboda Allah yake laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kamar Allah kuma yace fala tadribu lillahi al-amsal kar ku ce Allah iri kaza ne to yaya za mu ce kenan sai mu ce tunda yace yana da hannu dai yana da hannu dan haka muka zo sai mu gudanar da wannan aya yadda take mu ba mushabbiha bane mushabbiha sune masu kamanta Allah da wani zaka ce Allah yana da hannu sai su ce to cikin halitta Allah ka dubi wace halitta tafi kowace kyau dan adam laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim sai su ce hannun Allah irin na mutum ne to subhanallahi amma yaqulu al-zalimuna uluwan kabira kariya suke yi karka ce hannun Allah irin kaza ne dan yace karka siffanta shi da komai bai kama da komai ba to dan haka aqidat salafiyya sai su ce Allah yana da hannu saboda ya faɗa a Qur'ani manzon shi ya faɗa a hadisi Allah yana da ido saboda ya faɗa a cikin Al-Qur'ani tajridi ayunina jaza'an liman kana kufir jirgin ruwan annabi Nuhu Allah yace yana gudu akan idan mu to shikenan Allah yace yana da ido eh to yana da ido shikenan sai ka tsaya akan haka wannan ita ce aqidar salafiyya ita ce aqidar musulunci sabaninta kuma to hayaniya ce ta shigo ciki da rudani manzon Allah ya rantsuwa da siffa daga cikin siffofin Allah hannu kenan yace la huwa ashaddu tafallutan min al-mahadif al-aql al-qur'ani ya fi kubi cewa fiye da raƙumi a cikin dabaibayin shi raƙumin da kake daure da shi a dabaibayi idan ya samu kanshi kubi ce a ina kake tsammanin za ku hadu to qur'ani ya fi wannan raƙumin sulubewa dan haka wani sahabi kamar yadda al-imam al-bukhari ya rawaito da yazo zai yi sallah dattin jene cikin sahabbai yana da dokin shi yazo zai bi sallan magriba sai ya samu doguwar igiya sai ya daura wannan doki nashi sai ya sake shi can ya tafi gefe nan kuma ya jawo wannan igiya da yazo sai rungume hannun sa haka ya makale igiyar shi a hannu yana sallah idan dokin ya dan fugga sai ya dan fugga ya dan bi shi kadan haka sai dawo sai wani khawarij ga sunan duk irin zuburji yanzu da ka dan ya bi sai ce kafiri kaza a sai ce Allah ya tsine wa tsohon nan wannan tsoho kaza yana ji sai ya shiru ana idan da sallah sai ya ce din naji abin da kuke fade yace ni sahabin manzon Allah ne na zauna da manzon Allah wa qad shahidtu taysirahu naga irin saukin hali da saukin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in saki wannan doki nawa ya sheka da gudu ya koma wurin kiwo ga ni tsoho idan da sallah magriba ina zan iya tsako shi yace haka sai na jawo igiya na daure duk wannan bai bata sallata ba amma ku a wurin ku kawari ga sallata ba ci la salata lahu kafirin kaza shikenan ku tafi ma'ana wannan yana nuna maka duk wanda yake zai da aqida ta salafiyanci zaka ga addinin shi mai sauki ne duk inda wahala ta zo to sai ai marmaza a kawo ainihin sauki jama'a mun fahimci wannan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir haka malaman usulu suka ce tsanani in ya tsanani to sai ya jawo sauki duk abin ya tsanani to ai sauri a mai da shi ya huce amma tsanani ya karu a kara tsanani wallahi ba irin addinin da annabi ya zo da shi bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine annabi ya ce qur'ani ya fi ainihin raƙumin da ke daura a tarnaki a jikin da bai ya fi shi kudu cewa da zaran kai sakaci sai ya tarwatse ka haddace alqur'ani ya tarwatse to matsala ta hau kanka mai girma Allah kiyaye to kuma wannan fa karkace to tunda ni yanzu matsaloli sun yi yawa ai bari ma dai ba zan haddace ba wai to wannan matsala ta hoce da kake tsoro kuma lalle dole ne ka shiga cikin hadda da koyon alqur'ani ka samu ka haddace shi duka bai samu duka ba gurgurdan abin da ya samu amma dai karka ce zaka zauna ai wahalhalin yau da kullum wannan wahala a cikin ta aka haife ka
a cikin ta kake rayuwa a cikin ta zaka koma ya ayyuhal insanu
innaka kadihun ila rabbika kadhan fi mulaqi haka Allah yake wa kai dan adam kana jayayya kana wahala game da al'amarin ubangijinka ka gama wahalar ka tsaf zaka je kuma ka same shi duk wannan wahala gaba daya fa in ka mutu ba za ka cewa Allah ya Allah saboda wahalar masara saboda wahalar cefane matsalar yau da kullum ita ta hana in koyi karatu ita ta hana in yi kaza babu ruwan Allah da wannan babu ruwan Allah da wannan ai kana zuwa kana harkokin banzarka duk da cewa masara tana wuya ko baka yi kana yi ko to dama haka Allah madaukakin sarki yake kalla lamma ya kadima amara dan adam abinda aka ce yayi bai yi ba ga rayuwar ta kare abinda ya kamata yayi bai yi ba gashi kuma zai je ya sadu da Allah da mas'ala jingim akan shi shi yasa Bahaushe yace kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi abinda ya kamata kai ba kai ba har ka zo ka mutu sai a ce kalla lamma ya kadima amara gashi ya mutu abinda aka umarce shi bai gama ba ya je ya shiga wasu harkoki daban sai mutum ya dibo wasu harkoki na banza da roti kallon kaza karanta kaza surutu kaza ga abinda yake wajibi a kan shi ba zai ba sai je yanya ma kan shi da wasu hidindimin banza kuma sai ya ce babu lokacin yi wa Allah aiki wanda yake kai din nan dan adam Allah ya halice ka ne dan ka bauta mishi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ sannan Allah ya girmama ka sai ya ce wasana'atuka li nafsi kai dan adam da duk abin da ke duniyar nan na halitta dan kai kai kuma sai na halice ka dan ni dan Allah ba a girmama ka ba raƙumi da kake gani da duk wani abu da ka gani a duniyar nan dan kai aka halice shi ka ji dadi ka haushi ka ci naman shi ka je ka bauta wa Allah huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halicci duk abin da ke bayan kasa baki daya yace kuma gare ku dukkan cinye arzikin Allah ka cinye kudi ka cinye amma aikin da zaka lakaki zuwa ka koya li anna ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa al wajibu hadhihi qa'idatun usuliyya duk abin da yake wajibi ne in babu shi wannan wajibi ba zai tsayi ba to shi ma ya zama wajibi duk inda mota take sai da fetur ko da gas za ta tashi to ashe shi kenan yanzu gas da fetur ya zama wajibi kenan to lallai ne koyan karatu koyan addini ya zama wajibi ga duk wanda zai addini musulunci in go ba haka ba ranar alkiyama babu uzuri wannan kiyama da ake gaya maka fa yanzu kai taka za ta iya afkuwa ita ce me kana mutuwa al'amari ya kare maka yanzu kai kana jiran ai tashin kiyama ne al-kubra jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka sai mawaki yace wafi qabdi kaffi tifli inda wiladati dalilun ala hirsin ladhi huwa jami'u sanda aka haifi da sai ku ga yazo duk hannayen shi a dunkule ba ijimi zai ba ba a'a me yake nuna muku wai yazo tara kudi ne wafi bastihi inda almamati alamatun in yazo mutuwa kuma sai ga shi shimfida hannayen haka ya bubbude su wai me yake nufi yana ce muku ne ala fanzuruni kad kharajtu bila shay'in jama'a ku dube ni na fita ba ko taro duk gogarmayar da muka shiga muka fita gashi na fita ba ko sisi amma da yazo yazo da hannu a dunkule me zai tara kudi da ya tashi fita kuma ya watsar da shi kanshi ya tabbatar ba zai fita da komai ba haka kuma mawaki yace wala dadka ummuka yabna adama bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا يا كاي دان ادم sanda uwarka ta haife ka duk mutan gida sun kewaye ana munna ana farin ciki ana fara'a kai kuma me kake yi kuka kai kana bakin ciki su kuma suna farin ciki da zuwan ka yace to kaiwa kanka kiyamul layli randa zaka koma ya zama su suna kuka kai kana farin ciki amma kai kana kukan zaka mutu su suna kukan zaka mutu to kai ka zo a koke ka koma a koke da wanne zaka ji Allah ya kiyaye shi yasa mas'ala ce ba karama ba wannan hadisi al-Imam al-Darimi ya rawaito shi wa Ahmad da al-Imam Ahmad bi sanadin sahih da ke sanadin inganci al-Ahrab bin Nam ya kiyaye shi ya kiyaye shi ya kiyaye shi Thank you.
al'aqalu kuma sai ce jam'u iqalin, jam'i ne na iqal. Me iqal? Wa huwa al-hablu alladhi yuqalu bihi al-ba'ir, shine igiyar da ake daura raƙumi, tarnaki kenan ko da baibayi. Mun fahimci wannan da kyau? Asalin kalmar aqal kaga tana zama hankali, aqal tana zama diya, aqal tana zama da baibayi, dan haka sai yadda ta zo. Aqalu hankali, aqal diya, saboda idan aka yi kisan kai za a riko waɗannan igiyoyi ne da ainihin suke da suna al'aqalu al'iqalu, wannan ainihin da baibayi su za a ruruko na raƙuma. Don haka diyar ita kanta sai aka yi mata ainihin majazi, majazi ana ce mata aqalu ita da kanta, ana kiranta da sunan da baibayi. Don haka kaga ashe kalmar aqal ta kan zo da ma'ana uku, ko hankali, ko da baibayi, ko kuma diya. Ya haka duk sanda kake karatu cikin babin kisan kai a fiqh, sai kaji ana cewa aqal aqal, to ba hankali zaka ce ba, sai ka ce diya. Duk sanda kake karatu madaurin doki madaurin kaza, sai kaji an ce aqal ko iqal. Laimana uni iqalan a cikin hadisin Abubakar yace da ba sa hana ni da baibayi, to sai ka ce da baibayi anan. Duk sanda ake magana hankali da rashin hankali, sai kaji an ce aqal, sai ka ce hankali ake nufi. Allah ya shirye da mu. To ويقول كما من ذا الله كسانچي yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'ani, wanda duk baya rera al qur'ani ba mu ba shi ba ruwan mu da wannan mutum ba shi a cikin addinin mu ba tafarkin mu yake ba. Dan haka duk wanda zai zo yana karanta al qur'ani gashi nan da Hausa ne yake yi ko da Yarbanci ne ko da Nufanci ne, duk ba wai Nufanci ko Hausa ce ake ba fa, Hausa ce wai Larabcin ne za a zo ana karanta, amma kai da ji ka san Hausa yake karantawa. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hazal baladil aminu laka aba jama'a, wannan Hausa yake yi ka gani. Eh to haka kuma zaka ji wannan cimma radadanahu asfala sabi cimma wa cimma, wallahi ko haka zaka ji wannan kuma yace su male wai zu zu, wani bayar bai iya fadin zu, sai yace su male su male. Lallai sai an karanta alqur'ani da larabci, domin Allah yace qur'anan arabiyyan, sai yace ghayra zi iwajin, yace qur'ani ne da larabi, yace ba da karkataccen harshe akai ba, har a wani wurin yace a ajamiyyun wa arabi. Kai wai ina tambaye ku, qur'anin nan balarabe ne ko bagwari? Balarabe ne qur'ani ba, to Hausa gwaranci ne, Yarbanci gwaranci ne, duk wani yare wanda yake ba larabci ba Allah ya tunkuɗe shi gefe guda ya ce gwaranci ne, larabci ne kawai harshe. Tunda yake a arabiyyun ajami, a ajamiyyun wa arabi, qur'ani bagwari ne ko ba larabe? To ashe kaga duk abin da ba larabci ba ne kenan gwaranci ne. Dan haka Bahaushe ma bagwari ne, danke ne shi ma, yare ne shi ma, kabila ne shikenan, ka daina cewa wani kai ma kabila ne. An zauna lafiya. Balarabe kawai shi ne yake da harshe lafiyayye, don saboda girman harshen shi Allah ya saukar da alqur'ani. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ne ruwaito shi, wal Hakim wa sahahahu wa waqaf wa wafaqahu az-Zahabi. Al-Imam Abu Dawud da Hakim suka ruwaito shi, kuma Hakim ya inganta wannan hadisi, Zahabi ma ya dace da shi. To ga tambihi da yayi akan wannan hadisi, amma kuma lokaci ya kure da yace tambihun aza hadisa Abi Dawud hadha ibn al-Asir fi jami'il usul lil Bukhari min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu, wannan ta'aliki da al-Sheikh al-Allamah al-Albani zai mana ta'aliki ne mai mutukar muhimmanci, dan haka zamu tsaya in Allah ya kai mu gobe za a tattauna wuri akan shi, dan matsala ce mai mutukar muhimmanci, za kai mamakin girman wannan matsala. Kusan a cikin sifatu sirati, wannan na daga cikin wurare masu matukar